الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أما تنسيس مكفية دي إنبس فيه مسائل فيه مسائل وأن اللفظ فيه الضمير يعود إلى الباب wato a cikin babin da ya gabata akwai matsaloli da ya kamata mu fahimta karkashin ayoyin da muka karanta makon da ya gabata, karkashin hadisai da muka karanta a makon da ya gabata. Kamar matsala ta farko, al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. A cikin wannan babi da ya gabata mun fahimci hikimar da ta sa Ubangiji ya halitti dan Adam da kuma aljan. Menene hikima, menene dalili ya sa Ubangiji ya halitti dan Adam da aljan? Shine me? Dan su bauta da masa. Mun fahimci wannan karkashin fadin Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. To kuma wannan ke nuna mana a ce ayyukan da Ubangiji ke yi akwai dalilin da ya sa yake yin su. Akwai wanda suke ba sa so a dingina ma Allah dalilan da suka sa yake aiwatar da abu, suka ce kawai yana aikatawa ne haka kawai, to wannan kuma nazarin ne ka dingina ma Allah haka. Asaniya, abu na biyu, matsala ta biyu, annal ibadatu hiya tauhid. Mun fahimci cewa abinda ake nufi da ibada shine tauhidi, domin dukkan ibada ba ta karbuwa sai in tauhidi ya kafu. Li'annal khusumata fihi, domin duk wani rashin fahimtar juna ko tafintashina da ya faru tsakanin annabawa da mabiyansu ya faru ne akan tauhidi. Ba wanda ya samu rigima da mutane akan sallah ko akan zakka ko kan wani abu, akan tauhidi aka yi rigima aka kai. Da zarar mutane sun sallama akan tauhidi, sauran abubuwa su ce in kaga sun ki sallama sauran abubuwa, to dama sun yi inkarin tauhidi. Dan idan tauhidi ya kafa a zuciya, ba sai an ce sallama, ba sai an ce azumi ba. An gane ku? Dan da yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, wato ya nuna al-ibadatu. To kuma sai aka ci gaba da fassara al-ibadatu din nan cikin wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. Abin da ke dauke da tauhidi, dan a nuna ibada ita ce tauhidi. Madalla man su yusun da Allah. Hasalatu, mas'ala ta uku, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha. Wanda duk bai yi tauhidi ba, wanda duk aka samu tangarda a cikin tauhidinsa, lafi abudillah, to duk ibadar da yake kawai ba zai bauta Allah, bai ce komai ba tukuna. Yi ta azumi, yi ta nafila, yi ta aikin haji, yi ta salati, yi ta zikiri, amma bayar tauhidi ba abin da yake har yanzu. Fa fihi ma'ana qawlihi wa la antum abiduna ma a'budu. Wannan yana ɗauke da ma'anar faɗin Allah, wala antum abiduna ma a'budu, ku kafirai ba kwa yarda ku zamanto masu bauta ga abin da nake bautawa. Abin nufi ba wai sun ki su bauta ma Allah ko su yanka dabbobi domin Allah ba, ai suna yi, suna ciyarwa, suna yanka raƙuma a maka, su raƙuma su raƙa, amma duk da aka bisa yi tauhidi ba, rashin tauhidin su sai zanto kamar sun ƙi yin bauta ne, domin duk ibadar da aka yi ta ba a kan tauhidi ba mutayi ba. Shi ne ma'ana wala antum abiduna ma a'budu, ma'ana kun ci ku kaɗaita abin da na kaɗaita da ibada. Ar-rabi'atu, mas'ala ta hudu, al-hikmatu fi irsalir rusuli. Menene hikimatu lura manzanni? Dan su yi ne, dan su yi wa'azi, dan su tabbatar da tauhidi. Duk manzon da yazo ya gode da tabbatar da tauhidi. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Al-khamisatu, mas'ala ta biyar, anna ar-risalata ammat kulli ummatin. Manzanci ya tafi kowace al'umma, ba al'umma da ba tura mata da manzo ba. Wannan duk muna fahimtar sa dai karkashin aya ɗaya, wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, a kowace al'umma an tura da manzo. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. As-sadisatu, anna din al-anbiya'i wahid. Matsala ta shida da muka fahimta a darasin baya, mun fahimci cewa addinin annabawa duk iri ɗaya ne. Shi ne mai tauhidi, aqidar su iri ɗaya ne. Don kowa ya ce an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut, don kowa ya ce da mutanensa kar ku bauta ma kowa sai Allah. At-tabi'atu, al-mas'alatu al-kabira, matsala ta hudu ce ga gari, matsala anna ibadatu llahi la tahlu, ibada ga Allah ba ta tabbatuwa illa bil kufri bil taghut, sai ka kafa ce taghut. Amma matukar a zuciyarka ka yarda da bin taghut, to ko ka bauta ma Allah, Allah ba ya. Allah ne ku fa fihi ma'ana qawlihi fa man yakfur bil taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam tisaba laha. Wato imanin ba da kufirin kenan, imanin billah ba da kufirin bil taghut, imani da Allah baya yiwuwa sai ka kafirce ma taghut. Abinda ake nufi ku da kafirce ma taghut, a zuciyarka ganci cancantar dukkan wata doka wanda ba ta Allah ba, a zuciyarka kayan da dari bisa dari wannan dokar ba ta cancanta ba ta shugabanci duniya. Ko da wani dalili, wani uzuri ya sa wannan dokar tana jagorantar ka a kasarka, kai ka san cewa alam da ruwa ne, gobe ka samu dama za ka an kaɗar da ita. Amma idan har ka ta kankance cewa wannan dokar ta dace, babu ne kamar yadda ta Allah ta dace, to duk ibadar ka ta zama shirme wallahi. Dole sai zuciyarka ta labarta ma dukkan wani kwace-kwace da ba qala Allahu qala rasulullahi ba sunansa shirme. Bai cancanta ba ya mulki duniya, kuma zalunci ce dukkan dokar da ba ta Allah ba, azzalimin doka ce. Domin zalunci shi ne raba ushe isi gairi ma'alimi, ta abu ba inda ya dace ba. Dukkan dokar da ba ta Allah ba kuwa, babban abin da zai faru ya fara kawo wata tangarda shi ne jahilci. Allah shi ne alimun bi kulli shay, inna Allaha bi kulli shay'in alim, dan adam ne su bi kulli shay'in alim, ba zai zanto ba ya san komai. Jahiltar waɗansu ɓangarori na matsalolin rayuwa shi ke sa mai sanya dokar ya sanya dokar a wuri inda ba ta dace ba, sai ta yi zalunci a maimakon ta yi adalci. Kun fahimta ku? As-saminatu mas'ala ta takwas, anna taghuta ammun fi kulli ma ubida min dunillah. Kar ka ɗauki taghutu cewa shi ne Ka'ab bin al-Ashraf, shugaban Yahudawa. Kar ka ɗauki taghutu shi ne cewa Lata da Uzza, a'a, abinda ake kira da taghutu shi ne dukkan wani abin da aka bauta wa ba Allah ba. Dukkan abinda aka sakankance da cewa ya cancanta a bauta masa ba Allah ba, to wannan abin zai iya zama taghutu. Sai dai malamai sukan ƙara bayani su ce wa huwa rabin, ya zanto ya yi da wannan bautar. Abinda ya sa suke cewa wa huwa rabin, saboda akwai wanda suka bauta ma Annabi Isa, akwai wanda suka bauta ma Uzairu, akwai wanda suke bauta ma mala'iku. Shin wannan zai sa mutum ya Annabi Isa ya zama taghut, dan tunda an bauta wa wani Allah, don da bauta Annabi, za mu ce Uzairu ya zama taghut ko mala'iku sun zama taghut? Saboda mai ba su zama taghut ba, saboda da suna da rai, da sai sun yaki mai wannan bauta musu din, da suna nan, da Annabi Isa na nan zai yaki waɗanda suka bauta masa, da Uzairu na nan zai yaki waɗanda suka bauta masa, to sai zan zo a ce bautar da suke masa ba da yardarsa ba ne, don haka shi bai zama taghut ba. Ina fata an fahimta. Yau ce zai zama taghut idan an bauta masa kuma ya yarda da bautar. To duk da haka wannan sai ƙara kawo ka sa ka yau tambaya, ka ce tunda ka ce wanda aka bautawa ya yarda da bautar shi ne ya zama taghut, to a ce kenan wanda ya bauta ma Lata ko ya bauta ma Uzza ko Wud ko Yahud ko Yahud ko Nisra, shi ma bai bauta wa taghut ba, domin waɗannan ababen su ma ba su yarda da bautar da ake musu ba, don ba su da hankalin da za su nuna yarda ko rashin yarda, domin itace ne ko sassaƙe ne ko duwatsu ne. To idan ka bauta wa dukkan wani abun da baya hankaltar ka ya san me kai, wannan bautar kai tsaye tana komawa ne zuwa ga shaitan, dan shaitan ne ya kawata maka ita. To shi kuma shaitan ya yarda da wannan abin da kai, to a nan gurin mutum ya bauta ma taghut ke. Ina fatan kun fahimta. Da haka Allah sai alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim. Alam ahad ilaykum, kin ban yi muku wahayi ba, kin ban sanar da ku ba, ya bani adama ya ku yan adam, cewa Allah ta'budu shaytan, kar ku yadda ku kuskure ku bauta masa shaytan. Ai na ce kar ku bauta masa, ma'ana Allah ke cewa kenan duk wanda ya bauta wani Allah, wani Allah nan ya zanto baya hankaltar abin da ake yi, wannan bautar kai tsaye suna koma zuwa gawa zuwa ga shaytan, dan shaytan ne ya kawata ta. Wa zayyana lahumu shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabili fa hum la yahtadun, kaddiyin ne nake ba, to sai zan to bauta ce da kedar, to wanda ya bauta ce don ko ya bauta da abu. Da haka duk wanda ya bauta wa wani Allah, kuma shi wanda aka bauta yana yarda da wannan bautar, wato ya zama mutum ya san an bauta masa, aljan ya san an bauta masa, nan take ya zama tagutu. Ko ya bauta wa abin da baya hankaltar bautar, to wannan bautar da aka yi tana koma zuwa gaba, zuwa ga shaitan, tun da shi ne ya kawata ta. Ina ba da kun fahimci wannan da kyau. At-tasi'atu mas'ala ta tara, idza musha'ani salatil ayatil muhkamat. A babin da ya gabata mun fahimci girman sha'anin ayoyin nan, al-ayat, salatul ayat, ayoyin nan guda uku, al-muhkamat, sai ka ce tabbatattu. Abinda ake nufi da tabbatattu, waɗanda ba a shafe hukuncin da suke ɗauke da shi ba, shi ne muhkam. Saboda akwai lokacin da muhkam akan kawo shi a cikin Qur'ani, sai ya zanto kijiyarsa shi ne mutashabih. كَمَا قَالَ تَعَالَى مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ أَمَّا أَكْوَ لُوكَتِنْ دَا أَكِي كَاوَ مُحْكَم سَي زُونْتُو كِيشِيَنْ سَشِينِي مِي الْمَنْسُوخُ كَمَا رِدَا تِي فَيَنْ كَمَا قَالَ تِي فَيَنْ تَفُ اللَّهُ مَا يُلْكِي شَيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ أَنَا غُرِنْ كَادَ الْمُحْكَمُ يُقَابِلُهُ الْمَنْسُوخُ sai zanto al-muhkam wanda hukuncinsa ke tabbace ba a shafe hukuncinsa ba. Ayoyin nan ku guda uku na cikin suratul an'am hukuncinsu ba a shafe ba, tun daga faɗin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum har yanzu ga faɗin sa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun. Wannan sune salasul ayat al-muhkamat, ayoyi guda uku a jere kenan waɗanda suke ɗauke da wasiya guda goma, duk suka tabbatattu ba wadda aka shafe hukuncinta. Mun fahimci girman sha'aninsu tun da aka nuna su wasiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka karanta. Mun gane girman waɗannan ayoyi al-muhkamat tabbatattu fi suratul an'am, wanda suke cikin suratul an'am inda salafi, mun gane matsayinsu a wurin malamai magabata. Wa fiha ashru masail, a cikin ayoyin akwai mas'ala ɗaya sai har guda nawa? Goma. Farko aka ce Allah tushriku bihi shay'a, na biyu wa bil walidaini ihsana, aka kawo abin nan wa bil walidaini aka wata ne ko qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a sai wa bil walidaini ihsana, sai na uku wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha, na hudu kenan ma zahara minha wa ma batana, na biyar wa la تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به حدك كيرغا ازوا غوما سنان اما اولىها مساله تفرقوا da aka kawo cikin goman nan annahyu an shirki shine hana shirka dan anura ita ce babbar mas'ala da tafi kowace da aka ce Allah tushriku bihi shay'a wal asharatu mas'ala ta goma a cikin babin da ya gabata al ayatul muhkamatu fi suratul isra'i ayoyi tabbatattu waɗanda hukuncinsu kenan ba a shafe shi ba fi suratul isra'i a cikin suratul isra'i wa fiha samaniyata ashara mas'alatan a cikin wannan ayoyin akwai mas'ala ɗaya sai har 18 bada'a Allahu bi qawlihi ubangiji ya bude su da cewa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'uda mazmuman makhdula wa khatamaha bi qawlihi ya cika su da cewa wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura mas'ala goma ta tafi a kawo. Amma mu dai wanda ta shafi babin mu babin tauhidi shine la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'uda mazmuman makhdula, ko da yake a wancan babin ba kawo su ba sai aka kawo ta gabanta. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, wannan ita ta shafi babin da muke karatu a kai, sauran sai in dangantakar magana ta zo. Mas'ala 18 sai a jera aka kawo, an fara da cewa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'u da mazmuman makhzuna wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāha al-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī كبيرة ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا تاكت وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن أنهم ابتداء رامة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا تاكت ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا تاكت ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا تاكت ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا تاكت ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا تاكت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا تاكت وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا تاكت ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تاكت ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مبوطين ده مرفون ده توحيدي أتكير مكنتهم كنتي ده أنه توحيدي شين فرقوا الأمري شين كرسان الأمري ده شي أكي فالا وده شي أكي رزيوا أما لا تجعل مع الله إلها آخر معنى كرك سنياما الله كيسيا كرك قدري لا تجعل نقول لا تجعل بمعنى لا تعتقد مع الله إلها آخر إلى هنتر وني الله إنت رد الله كرك قدرتي تنتر وني وجنب وتاتي رد أبنجيدي فتقعد إن كاي هكا معنى فتقعد سيك زما مذموما أبنزلكي مخذولا wanda za a tabar da shi ai ta zargin ka duk zargi yana farawa kan mai shirka duk tafiya kuma ta tabbata ga mai shirka amma aya ta biyu wala tajal ma Allah ilahan akar karka kudurce tantantar abota wani tare da Allah in kai haka fatul kafi jahannama sai ai wurgi da kai cikin jahannama maluman kana abun zargi madhuran abun ne santarwa daga haka abinda shirka ke gadarwa ke Allah ya sare mu yace wa nabahana Allah subhanahu ala izami sha'ani hadhihi almasail Allah ya nuna mana girman sha'anin waɗannan mas'aloli 18 da aka hada wuri ɗaya cikin suratul Isra'i bi kaunihi da maganar sa cewa zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma wannan shine abinda ubangijinka yake muka wahayi na hukunci na hukuntan hukunci dan a nuna girman sha'anin su alhadiyata aka مسألة تقوم شاء بها آية سورة النساء من كرد أبن لكي تكن سورة النساء فرقنت التي تسمى آية الحقوق الأجرة ودع في كلمة آية تكون شاء آيوي آيكوكي بداغوما بدأها الله بقوله ومن جد يابود يسر شواء وأبود الله ولا تشركوا به شيئا أبو قوما أكي كرد أما شاءك فارد شواء كبوتا ألا كرك هذا شدوني دي شيني كان الأمر شيني شسكن الأمر الثانية عشر مسألة تشابيه التنبيه على وصية رسول الله عند موته نونا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم يا متوتا معنى كمر أبندا عبد الله بن مسعود كنونا وذكر أن تأويل نعم بدأ أقويته وندى جسوع وصية من لا الله ودع خاتم من ساقي يكرم تونا أويل بدأ أقويته جسرو سلام قلت على وصية أهل ربكم عليكم زواج kamar annabi ya jaddada wasiki da wannan abin kafin ya bar duniya dan ya nuna girman abin kun gane ku hadisi saka akar mas'ala ta 13 ma'rifatu haqqillahi alaina mun gane haƙin Allah akan menene haƙin Allah akan mu wanda da mu ji kadai ba tare da mun hada shi da wani ba arba'atu ashar mas'ala ta 14 ma'rifatu haqqil ibadi alaihi mun gane haƙin da bayi suke da shi a wurin Allah idza addau haqqahu in sun bayar da haƙin Allah haƙin da sun suke da shi wurin Allah shine me yi tigar da su aljanna ba zai mutu azaba ba mun fahimci wannan, kuma idan muka manta ba mun yi bayani tsakanin bambanci tsakanin haƙƙi akan Allah da haƙƙi akan bayi. Muka ce haƙƙi akan Allah wanda ya ga dama ya wajabta a kansa da kansa, ba wani tilasta shi ba. Haƙƙi akan bayi ba wanda tilasta shi ko Allah ba a tilasta shi. Al-Khamisata Ashar, mas'ala ta 15, anna hadhihi al-mas'alata la ya'rifuha aktharu as-sahaba. A ce gane haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi a wurin Allah, har ma waɗansu daga cikin sahabbai sai da aka kayantar da su, su da kansu ba su gane ta ba. Tunda annabi ya tambaye Mu'adh bin Jabal, yace atadri ma haqqun lahi 'ala al-ibad wa ma haqqun ibadi 'ala Allah, sai ce me Allahu wa rasuluhu a'lam. Shi ma bai sani ba sai da annabi ya karantar da shi. Wannan ke nuna ashe tauhidi ba da zaƙin baki ake gane tauhidi ba, sai da me, sai da karantarwa. Kuma taska ɗaya ake fahimtar tauhidi shine ta wahayi. Ku gane, kun ga hukunce-hukunce kiyasi da shiga, a samu wani sabon abu ya faru a yau, bai taɓa faruwa lokacin annabi ba. Dangin abinci ko dangin abin sha wanda babu shi lokacin annabi, muna so mu gane halaccinsa ko haramcinsa, sai mu kwatanta ta da wani wanda ya taɓa faruwa lokacin annabi. In yayi kama da halal, mu riskar da shi da halal. In yayi kama da haram, mu riskar da shi da me haram. Kaga mun yi kiyasi ne wannan, ijtihadin mu ne yasa muka riskar da wannan sabon abin da hukuncin tsohon wani abu da ya faru. Amma tauhidi babu wannan kiyasi. Dole sai nafsi karara sallallahu ala rasulullahi. Ijtihadin wani baya tabbatar da tauhidi. Na'am. Eh. Yace me? Eh. A ƙarya yake. Wannan ne tawai Fatima ana mata wahayi. Dalfiya ne, kaji ku dalfiya ne. As-sadisata ashar, mas'ala ta 16, jawazu kitimani al-ilm lil maslaha. A ce ya halatta ka koye wani bangare na ilimi dan maslaha. Saboda me? Da annabi ya faɗa wa Mu'adh bin Jabal, haqqul ibadi 'ala Allah da haqqul lahi 'ala al-ibad. Sai ce ba zan je in ba mutane bishara ba, sai annabi ce me la tubshirhum faytakin. Kaga ya ce koye wannan karka bada yanzu. A ce ya halatta ka koye wani bangare na ilimi domin maslaha. Shi yasa Abdullah dan Mas'ud ko Abdullah dan Abbas, na manta ɗaya daga cikin su, aka ce wane ne al-alimur rabbani? Sai ce allazi yurabbin naka bi sigharil ilmi qabla kibari. Al-alimur rabbani da Allah ce walakin kunu rabbaniyina, shine wanda yake tarbiyyantar mutane da ilimi na ƙasa kafin zuwa sama. Shine wani sahabi ke cewa ba yanda za a yi ka baiwa mutane wani ilimi da kwakwalwarsu ba ta kai lokacin ɗauka ba face sai ya zame musu fitina. To don haka ya halatta ka ɓoyewa mutane wani abin da ka san yanzu in ka sanar da su za su fahimce shi ba daidai ba, sai ka kyale shi don ilimin ya kai sai ka ɗora musu. Ɓoye ilimi ta wannan fuskar ya halatta. Wanda ya ɓoye ilimi don wannan maslahar baya shiga gargashin innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fi kitabi, ba zai shiga wannan ba. As-sadi'ata ashar, mas'ala ta 17, istihbabu bisharatil muslim bima yasurruhu. A ce mustahabi ne ka yi wa musulmi bishara in ka san ga labarin da in ka faɗa masa zai farin ciki, mustahabi ne ka je ka faɗa masa. Tun da gashi Mu'adh bin Jabal ya ce ala ubashirun nas, ba zan je in yi musu bishara ba. Annabi bai hana bishara ba gaba ɗaya, sai dai ya hana a faɗi wannan abin ne don kar faɗinsa ya haifar da wata abin. Amma idan wani abu ya dace a faɗa wa mutane a matsayin bishara, sai ka faɗa da uwanka musulmi, wannan mustahabi ne. As-samina ta ashir, mas'ala ta 18, al-khawfu min al-ittikali ala sa'ati rahmatillah. Ba a san mutum ya dogara bisa ga yalwar rahamar Allah yake yin aiki, ya yi ta fata da guri ya dauka da haka zai shiga aljanna. Wannan ɗabi'ar Yahudu ne. Lan tabassala an-naru illa ayyamun ma'duda. Wannan gurace-gurace ne, ba ka shiga aljanna kawai ka dogara da fatan rahamar an yadda tana da faɗi. Amma Allah ya ce fata aktubu halin da zina ya taguna wa yu'tuna zakata wanda zina hun bi ayatina yu'minun. Waya baka tabbas din lalle wannan sufofin sun gaskatu a kanka, kaga sai kai ta kokari dan wannan sufofin su tabbata a kanka dan ka kasance cikin wanda za a tabbatar da rahama a kansu. An gane ku? At-tasi'ata ashar, mas'ala ta 19, da zamu fahimta a babin da ya gabata, qaulul mas'uli amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Ashe shari'a ne in an tambaye ka dangane da abin da baka sani ba, baka cewa ban sani ba, sai ka ce Allahu a'lam ko Allahu wa rasuluhu a'lam, haka ake so ka ce. Dan gashi da Mu'adh ibn Jabal da Annabi ya tambaye shi, sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam, bai ce bala adari ko la a'rifu. Al 20 mas'ala ta 20, jawazu takhsisi ba'd an-nasi bil ilmi duna ba'd. Ya halatta ka kebance waɗansu mutane da wani sashi na ilimi sabanin sauran mutane, waɗanda kaga hankalinsu zai iya ɗauka sai ka faɗa musu, wanda hankalinsu ba zai iya ɗauka ba sai ka kyale su, sai sun kai wannan matsayin sai ka ba su. A shikenan ba a ɗaukar mutane bai ɗaya ta fuskar ilimi. Alhadiyatu ashir, alhadiyatu wal ishirun, mas'ala ta 21, tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam. A babin da ya gabata mun fahimci Annabi na da tawadu'u li rukubihi al-himara, dan gashi ya hauja ki, kaga jaki wata dabba ce abin nan, inna ankara al-aswati da sautul hamir, wata dabba ce kaskantacciya, dan saboda haka, amma duk da haka Annabi ya hauja ki dan yin nan tawadu'u sallallahu alaihi wasallam. Baya ga wannan ma'al irdafi alaihi, kuma ya dora wani a baya, ya dora wani a kuturin jakin, suka hau su biyu, duk wannan tawadu'u ne. Yanzu na mota ma ba zai iya dora wani ba, gashi ma ba kuturi ba ne, ba gefe da gefe. As-saniyatu wal 20, mas'ala ta 22, jawazul irdafi ala dabbati. Ashe ya halatta ku biyu ku hau dabba a musulunci, wannan ba rashin tausayi ba ne ba. Kungiyar kare haƙƙin dabbobi da suke cewa zalunci ne ku biyu ku hau doki, mu a musulunci ba zalunci ba ne ba, da zalunci ne Annabi ya fi kowa rahama cikin mutane. Azizun alaihi wa alaikum marisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim, rahama ta bai ta shafa mun ne kadai ba, har dabbobi ma ta shafa, tunda ya riga ya yi umarni da kar a azabtar da dabbobi sallallahu alaihi wasallam. As-salisatu wal 20, mas'ala ta 23, fadilatu Mu'adh ibn Jabal, mun fahimci falalan Mu'adh ibn Jabal a cikin babin da ya kamata. Mu'adh ibn Jabal fadilan falalansa. Ar-rabi'atu wal 20, idza musha'ani hadhihi al-mas'alati, ta yaya muka fahimci falalan Mu'adh ibn Jabal da Annabi ya dora ta mai a bayan dabba suka hausu biyu, wannan falala ce. Idza musha'ani hadhihi al-mas'ala, kuma mun fahimci girman wannan mas'ala ta tauhidi a babin da ya gabata, to wannan shine wato abinda aka kalato a babin da ya gabata. Yanzu za a shiga sabon babi. Malin yace babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi wa qawli Allahi ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun. Karshen ayar kenan, al-aya. An Ubadah ibn Samit qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. A can baya ya yi magana a kan tauhidi, a nan kuma sai ya zo ya ce babu fadlit tauhidi, babin da ke nuna falalan tauhidi. Ma'ana can gurin don a nuna maka menene tauhidi, nan kuma don a nuna maka abinda tauhidi ke gadarwa na arzikin duniya da lahira. Kaga akwai dangantaka mai karfi tsakanin babin da ya gabata da wannan da ke biye da shi. Babu fadlit tauhidi, babin da zai karantar da kai falalar tauhidi. Wa ma yukaffiru min adh-dhunubi, wannan ma din ko dai mu ce mata mausuliyya ce ko mu ce mata ma ce masdariyya, yaya amana za ta zama in ta zama ma mausuliyya, sai ya zanto babu fadli tauhidi wallazi yukaffiruhu min adh-dhunubi, wato babin da yake magana akan falalan tauhidi da abinda tauhidin yake kankarewa na zunubai. sai ya zanto kamar ba dukkan zunubai bane tauhidi ke kankarewa wani sashi ne, in mun ce ma mausuliya ce, sai abokin magana ya ce in ka ce ma mausuliya ce, dole a cikin jumlatus sila sai an sami al'aidu ilal mausul, wani damiri, sai a ce ai wannan damirin muqaddar ne wa ma yukaffiruhu, akwai hu a can gurin, dan a ka'ida ana iya shafi al'aid dan ya zo a cikin Qur'ani ya so da dama da yace wa kullan wa'adallahu al-husna, asalul kalam wa kullan wa'adallahu al-husna, amma sai shafi damiri din dan saboda za a iya kaddara shi. In ko ka ce a'a ma anan ba mausuliya bace masdariya ce, sai zanto ma'anar magana babu fadlit tauhidi wa takfiruhu dhunub, babin da yake magana akan falalan tauhidi da kuma irin yadda tauhidi ke kankare zunubai. Me canjin ma'ana da za a samu tsakanin maganar dazu da ta yanzu? Can gurin wani in mun ce babin a yadda maganar farko take sai zanto tauhidi ba dukkan zunubai yake kankarewa ba, wani sashi ne. In mun dauke shi a ma'ana ta biyu sai zanto tauhidi na kankare mai dukkanin zunubai gaba daya, wa takfiruhu dhunub, to wannan ne yafi dacewa da matsayin tauhidi. Nabiyin ya fada cewa da matsayin tauhidi, sai su zanto ma kenan masdariya ce, babu fallin tauhid, babi ne da yake magana akan falalan tauhidi wa ma yukaffiruhu min adh-dhunubi, da yadda tauhidi din ke kankare zunubai. To kaga falalarsa ai yana daga cikin falalarsa kankare zunubai din. Sai zanto min babu atafil khas, min babu atafil am, min babu atafil khas alal am. Wa qaulillahi ta'ala, Allah madaukaki ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin, Allah ya ce allazina amanu wadanda suka yi imani, wa lam yalbisu imanuhum bizulmin, basu garwaya imanin su ba da zalunci. Cikon aya ulaika lahumul amnu, lalle wadannan su ne da suke da amintuwa, wa hum muhtadun, kuma su ne shiryayyu, su ne wa waɗanda suka yi imani ba su garwaya shi ba da mai da zalunci. Ula'ika lahumul amnu, su ne suke amintuwa, wa hum muhtadun, kuma su ne shiryayyu. Asalin wannan aya ta zo ne a daidai inda ake ba da kissar annabi Ibrahim alayhi salam na muqabala da yayi shi da mutanansa, yana hana su bautar gumaka. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni billahi wa qad hadan wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa in sha'a rabbi sha'a wa sha'a rabbi kulli shay'in ilma ala allahi tawakkalna, har zuwa karfe sai yace fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, da ni da ku wani bangare ne yafi tantanta ya zanto amintacce tsakanin ni da ku, in har daga cikin ku faɗa mun wane ne zai amuntu a gobe kiyama tsakanin ni da ku. Kafin su bada ansa sai Allah ya ce a'a, wanda zai amuntu allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin, sune waɗanda suka yi imani basu garwaye imanin su ba da zalunci. To idan an ce az-zulmu, kamar yadda muka faɗa a can baya, ya kasu kashi biyu, akwai babban zalunci akwai karamin zalunci. Babban zalunci shine mai shirka, karamin zalunci kuma shine zulmul insani nafsuhu wa zulmihi lil makhluqina. Duk wannan karamin zalunci ne, mutum ya zalunci kansa kamar ya ki zuwa ya bayar da sallar farilla cikin jam'i ba tare da uzuri ba na barci ko rashin lafiya, kaga wannan zalunci ne. Ya ki sauke haƙƙin Allah da ke kansa na zakka, kaga wannan ya zalunci kansa. Ya ki sauke haƙƙi na iyaye da shari'a ta wajabta masa, wannan duk yayi mai ya zalunci kansa, ya ki yin wani wajibi da Allah ya daura masa, wannan ana kirga shi a matsayin karamin zalunci tunda bai kai shirka girma ba. Haka idan mutum ya zalunci mutane a cikin jininsu, zubar da jinin wani, ko mutuncinsu, zagin wani ko cin mutuncin wani, ko dukiyoyinsu, hanta mai dukiyar wani, wannan zalunci ne karami in an kwatanta shi da shirka, tunda bai kai girman shirka ba. To sai Allah ya ce allazina amanu, waɗanda suka yi imani, wa lam yalbisu imanuhum bizulmin, basu garwaye imaninsu ba da zalunci. Yanzu a nan ba mu sani ba karamin zalunci yake nufi ko babban zalunci, don haka ne ma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka mutaren sahabbai kamar da hadisin ya zo a cikin Bukhari Kitabul Anbiya sai muka ce da Annabi yau ba mu tsira kenan cikin mu ayyuna nabi zalim nafsuhu waye bai zalunci kansa ba cikin mu waye zai iya daga hannu ya ce gani to kuma Allah ya ce ba wanda zai amuntu ko ya zama shiryayye saiwa sai wanda suka yi imani ba su garwaye imaninsu ba da me
zalunci
Abdullahi da Mas'ud da sauran sahabbai suka ce kenan duk cikin mu ba wanda zai tsira duk cikin mu ba amintacce duk cikin mu ba shiriye kenan in dai haka ayar take nufi sai Annabi ce kun tafi da nisa ba wannan zaluncin ayar take nufi ba zaluncin da ake nufi shine zalunci na shirka ba ku ji ba fadin bawa na gari inna shirka la zulmun azim wato Luqman yace a shirku shine me la zulmun azim shirka shine zalunci wanda yake mai girma da haka kenan idan aka kawo zalunci ana nufin babban zalunci wato shirka kenan da haka ne Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min min qabla an yati har zuwa yawmin la bai'un fihi wala qullatun wala safa'a sai ce wal kafiruna humuz zalimun kafire sune mai humuz zalimun sune azzalimai dan a nuna babban zalunci kuma sai Allah ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk kar ka bauta wani Allah wanda ba zai amfana da kai ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin in kai haka ka zama cikin suwa az-zalimai me yake nufi da az-zalimai nan gurin shirka kafirai ake ma'anar ayan alladhina amanu wadanda suka yi imani wa lam yalbisu imanuhum bizulmin bisu garwaye imaninsu ba da me da shirka kenan suna da tsantsar tauhidi menene sakamakonsu ulaika lahumul amnu irin wannan lalle suna da amuntuwa a ina a duniya ko a lahira lahumul amnu fil akhirati wa hum muhtaduna fid dunya lahumul amnu za ta amuntu a ina a gidan lahira ba su ba azaba wa hum mutaduna kuma sunansu shiryayyu a ina a nan gidan duniya shine yadda waɗansu daga cikin salaf suka fassara aya waɗansu suka ce a'a lahumul amnu fid dunya wal akhirah wa hum mutaduna fid dunya wal akhirah sune amuntattu a duniya da lahira sune kuma shiryayyu a duniya da lahira a nan a duniya sunansu shiryayyu a lahira ma ya'tihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im me zai hana su zama shiryu a nan zama shiryu a can amintattu a nan saboda shari'a ta haramta jininsu ta haramta dukiyarsu ba a yaƙarsu ba a wawace dukiyarsu a matsayin ganima sun zama mai kenan amintattu a duniya kenan a lahira ma amintattu kuma daga azaba Allahumma ij'alna minhum to duk da haka kafin mu ce nan duk da cewa mun ce ayar farkon abin da zai fara shiga cikinta shine ne babban zalunci amma baya hana karamin zalunci ya kurdata saboda mai karamin zalunci zai iya kurdawa shine malamai suka ce duk wanda yayi imani bai garwaye imaninsa ba da babban zalunci bai garwaya shi ba ma da karamin zalunci lahumul amnu tammu wal ihtida'u tammu suna da cikakken aminci suna da cikakkiyar shirya amma wanda ya yi imani bai garwaye imaninsa ba da babban zalunci amma ya garwaya shi da karamin zalunci lahul amnul mutlaq wal ihtida'ul mutlaq yana da aminci daidai nashi yana da shirya daidai tashi ba zaka kore masa shirya ba yana da ita ba zaka kore masa aminci ba yana da shi amma daidai nashi daidai ruwa daidai tsaki saboda menene mutumin da yayi laifi ana masa barazana da azaba sai dai kuma ba zai dawoma cikin wuta ba zai iya shiga cikin wuta a masa azaba saboda Allah ya ce faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara faman ya'mal mithqala dzarratin sharran yara saboda haka lalle azaba na iya riskarsa in ba yana da hasanat wanda take dalabat ala sayyi'atihi ba in ba yana da istighfar tabbatacce ba wanda ya kankare wancan ko tuba taubatan nasuha wanda ta sabbaba takfir na zunubinsa to lalle ana masa barazana da azaba sai dai ba zai dawoma a ciki ba to shi nan sai a ce masa yana da amintuwa daidai da wanda ta dace da irinsa, yana da shiruwa daidai da wanda ta dace da irinsa. Ba cikakken aminci ba, ba cikakken shiriya ba, tunda ya zama abin nan yana da zalunci, karamin zalunci, zaluntar kansa wajen rashin aikata waɗansu wajibai ko zaluntar bayin Allah, ba zai zamanta ba amintacce mi'atan fil mi'a, amintacce a wani sashi. Ya amuntu daga dawwama daga wuta, amma shin ya amuntu daga shiga cikinta? Ba wannan tabbas din, tunda yana da karamin zalunci. Ina fatan kun fahimta. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. wannan shine cikon ayar a cikin suratul an'am aya ta 82. sai mai littafi ya ce an Ubadah bin Samit qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wannan hadisi an karbo daga Ubadah ibn Samit al-Ansari, yana daga cikin sahabbai mutanen Madina. Qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi da mutum tabbata gare shi ya ce, man shahida allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, yace man shahida, wanda ya shaida allah ilaha illallah, cewa ba abin bautawa bisa ga cancanta sai allah, wahdahu la sharika lahu, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya, wanda ya shaida. Abinda ko ake nufi da shaidawa, bi ma'ana man kala la ilaha illallah arifan bi ma'anaha amilan bi muqtabaha, wanda ya faɗi la ilaha illallah yana da cikakkiyar sanin ma'anarta, yana mai aiki da ma'anar bai warware ba, shi ne ma'ana man shahida. Domin a ka'ida ash-shahada la tusamma shahada illa bi salasati umur, na farko al-ilmu, na biyu al-yaqinu, na uku al-amalu bi madalulihima, hadhihi hiya shahada. Shahada bata zama shahada sai in ka san mai ka shaida. An fahimta ko? Ka san abin da ka shaida akai, kai tabbatacciyar shaidawar da babu kokonto, kuma kai aiki da gabanka suka aikata abinda zuciyarka ta shaida, ba su warware wannan ba, ta zama shahada ta gaskiya. Amma shaidawa ta baki kadai ba ta saka zama mumuni, inda haka ne da ba za a samu munafiki ba. Munafikai da suka zo wajen annabi za ta aka munafiko na kalu ne na shahadu, ai su ma sun shaida innaka la rasulullahi, suka kawo jumla mai karfi wadda ba jumla da tafi ta karfi ba a nahawu. Farko dai ga shi jumla ta ismiya, don jumla ismiya ta fi jumla fi'iliya karfin ma'ana. Na biyu suka karfafa ta da harfu inna, harfu taukidin wa nasbin. Na uku suka kawo lamul qasami, innaka la rasulullah. An sallama musu, sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Saboda mai a zuci ba su tabbatar da abinda harshensa ya faɗa ba, a aiki ba su aikata abinda harshensa ya faɗa ba. Ashe furtawarka kalmar shahada kadai, ba tare da ka san ma'anar ta take tabbatar ita ba, ba tare da ka aikata ma'anar ba aikin ka na yau da gobe, wannan kadai ba mai da kai mumuni. Dan wadansu sun riga ka kuma aka ce su ba mumune bane ba. Da haka shi yasa tun rangini ranza ne, tun a darasin baya sai muka ce kalmar shahada ma'anarta ta kunshi bangarori guda biyu, korewa da kome tabbatarwa. Yanzu dubban musulmai suka ce me ma'anar kalmar shahada, bai san me ta kore ba, bai san me ta tabbatar ba. Ta kore me? Dukkan ilahantaka daga wani Allah. Ta tabbatar da me? Dukkanin ilahantaka gawa ga Allah shi kadai, ba tare da wani abokin tarayya. Sai in mutum ya san wannan ma'anar, yanzu da dama zaka ce menene ma'anar la ilaha illallah, sai ya dauka cewa la khaliqa, ba mahaliki sai Allah, shine ma'anar ne la ilaha illallah. Duk wanda ya faɗa haka bai san ma'anar ta ba. Duk tauhidin da ake tabbatar mana a gida galibi tauhidin rububiyya ne, wanda Abu Jahil ma ya yarda. Wallahi Abu Jahil ma ya yarda shi, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Me suke cewa masu ilmul kalam wajen tauhidi? Sai dole ka yi imani bi wahadaniyatillahi wahidin fi zatihi la qasima lahu, وواحد في افعال في افعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له يا ابو جهل ما رجعت وانا ba ilahantaka a ciki suka ce wahidun fi zati shi kada yake a cikin zatin sa la qasima lahu ba wanda yake raba zatin ya zanto su biyu sun zama alloli Allah guda ɗaya ne a zatin sa wahidun fi afalihi shi kada yake yin ayyukan sa halitta kacewa rayawa arzutawa talautarwa daukakawa kaskantarwa la sharika lahu baya da mai sharika baya da abokin tarayya a cikin ayyukan sa tace wahidun fi sifatihi shi kadai ke cikin sifofin sa la shabiha lahu baya da kama amma ba su ce ba wahidun fi ilahiyyatihi la ma'budu ma'hu ba su ce haka ba ka karanta dukkan tauhidin da ake karantawa wannan nan ilmul kalam na ashahira babu tauhidul uluhiyya a ciki saboda haka gaba ɗaya manufar turo annaba ba babu ita a tauhidin saboda ba tauhidi bane ba da aka dauko shi daga qalan Allahu qala rasulullahi tauhidi ne da aka dauko shi daga tunanin mutanen Greek Yunan kace me la ilaha illallah sai ce ba sarki sai Allah me la ilaha illallah la khaliqa illallah la razika illallah wannan Abu Jahl bai da wannan kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر عند ذاك تنبيه wannan gaba daya Allah sai fa sai kulun Allah zasu sai da kai Allah ne waye kace waye raya waye ke duye duniya ya kawo dare ya kawo rana duk su Abu Jahl su Abu Lahab sun yadda Allah ne ke yin wannan amma ina rigima take wajen abota masa shi kadai shine ba sai yadda ba amma duk ayyukan su sun yadda shi kadai ke yi ba mai tsaya shi har ma in sun samu kansu cikin sanani shi kadai zasu kira in kaga sun yi shirka to ana cikin yalwa amma wa idza ghashihum mawjun kadhul wai shi kadai na tsagutu a duniya wai wani bayhudi ka Abdul Ashraf tun a lokacin annabi ma annabi ya sa an yanke masa hukunci an fille kansa an kawo an gama da shi duniya ta wuce sauran tagutai suna nan amma sai a fassara ma shi ka Abdul Ashraf idan an ce kufar sai a ce kufar makkata shin yaushe wannan ya zama tarihi yanzu maka gaba ɗaya tauhidi ne a ciki wallahi mutum ba zai fahimci tauhidi tsantsa da wannan ba sai mutum ya koma sosai ya abin nan don haka shahada ba ta suna shahada sai ta tara sharuɗa guda nawa uku farko ya zanto ya san ma'anar na uku ya sakankance game da wannan ma'anar na biyu kenan ko na uku ya yi me ya yi aiki da abin da wannan ma'ana ta tabbatar to shine ya zama man shahida Allah ilaha illallah dan Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah sai yace kai sani kaga ya kawo ilimi ya zama to sharadi na kalmar shahada kuma yace wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun malamai suka ce al haqqu anan shine la ilaha illallah ba wanda zai samu ceto sai wanda yace da la ilaha illallah wa hum ya'lamuna ma'anaha suna masu sanin ma'anar ta kenan in kawai furtawa suka yi ba su san ma'anarta ba mai ta kore mai ta tabbatar bai sani ba wannan kawai ya abin nan ya yi tauhidi na taqlidi ya ji ana yi shi ma ya yi sami'tu an-nasa yaquluna sha'an fa qultu hu ma kawai Allah tsare mu man shahida an la ilaha illallah wanda ya ce da babu abin bautawa bisa ga cancanta illallah sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya kalmar wahdahu tawkidi ne la sharika lahu shi ma tawkidi ne ma'anan wahdahu ay la ilaha illallah wahdahu wato tawkidi ne la illallah an gane ko la sharika lahu kuma tawkidi ne na me la ilaha an gane ko saboda haka wahdahu tawkidi ne na isbat la sharika tawkidi ne na me na annafayu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma yace da annabi muhammad abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzon sa ne wannan kalmomin guda biyu abdu da rasulu a karkashin su ne ake mayar da martani game da ahlut tafriti da ahlul ifrati idan an ce ahlut tafriti masu sako-sako wanda ba sa bin annabi idan an ce ahlul ifrati masu wuce gona da iri wanda suka wuce inda annabi ya kurta musu, kowane ɗaya daga cikinsu laifi ne. Annabi ya ce zo ka yi abu ka ƙi, laifi ne. Annabi ya ce yi uku ka yi huɗu ko biyar, laifi ne. Ballantana ka kawo abin da bai ce ka yi ba ka yi. Don haka sai aka ce abduhu, don a tabbatar da annabi na nan a matsayin mai bawa, bai kai matsayin ilahu ba. Kar wanda ya ɗauke shi kai shi matsayin Allah, shi abdu ne. Wa rasuluhu, kuma don a nuna fifikonsa akan sauran mutane, shi jakada ne na Allah, ma'ana ba wanda ya isa ya faɗi yadda za a yi ibada sai in annabi ne. Ba a san at-tafrid, ba a san al-ifrad. At-tafrid mazdar ne na farrata, yufarritu tafritan. Al-ifrad mazdar ne na afrata, yufritu ifratan. Idan an ce afrata ana nufin ya wuce gona da iri. Yufritu mudari'in sa kenan, ifrat ne zai zama mazdar dinsa. Amma farrata ya kasa kaiwa inda aka ce ya kai. Yufarritu mudari'in sa kenan, tafrit shine mai mazdar dinsa. To dan haka sai zan turaddi ne ala ahli tafriti wa ahli ifrati. أن محمد عبده والرد على أهل الإفراد ورسوله ورد على أهل التفريط. إن فاتنكم فهي تريدون معنى متين شيدا أن محمد باوانين الله بكيمة دين الله بكينا ورسوله كم منزونين الله صلى الله عليه وسلم وننشين أبن زي تبسد التوحيد جمع أبن ديسا نصار سكها لك سوسني إفرادني. Abin da yasa Yahudu suka halaka su sun yi mai tafrit. Kowanne akwai inda halakar sai su. Waɗannan sun yi ifrat su nasara, sun ɗauki annabawa, sun ɗauke su sama da matsayin su, har sun kai su matsayin Allah. Yadda suka jingina annabi Isa ɗan Allah ne, ko wani ɓangare na Allah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Yahudu kuma sun yi jafa'i ga annabawa, sun ƙi bin umarnin su. To wannan sun zama ahlu tafrit kenan. Shi yasa malamai ke cewa faɗin anna Muhammadan abduhu raddun ala nasara wa rasuluhu raddun ala man ala yahud. Saboda addinin musulunci shi tsakatsaki yake, bai yadda da ifrati ba, bai yadda da tafriti ba. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas. Galibi abinda ke sa ka wuce gona da iri jahilci, galibi kuma abinda ke sa ka kin abin da aka ce ka yi san zuciya. Da haka sai Yahudu suka zanto ma'abuta san zuciya. Duk inda za a siffanta Yahudu za a ga suna da san zuciya ne. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna. Saboda me? Saboda san zuciya. Da haka Allah ce wala in ataytal ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatahum wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Ba wajabta musu akai ba, amma suna da awar kyakkyawan niyya illa fi da'a ridwanillah. To suke da kyakkyawan niyya, jahil ke kai su bata. Da haka duk inda suka zo sai a samu suna abdallina abdallun, haka ake samu su suna adallu kaseeran wa dallu an qawa'id sabil. Duk zaka an ce musu bata sune, jahilci ke gadar da al-ifrat, san zuciya ke gadar da at-tafrit. Da haka al'ummar musulmai kuma annabi ya haure ta, kar ta kasance tare da Yahudu, kar ta kasance tare da wa Nasara. Kenan mu yi ilimi, in mun yi ilimi kuma sai mu yi mai mu yi aiki da ilimi. Rashin yin ilimi a tsaya ana bautar da jahilci, wannan sifa ce da wa Nasara. Yin ilimi a ƙin aiki da shi, a kawo son zuciya, sufa ce dawa ta Yahudu. Wannan duk wanda kaga suna wannan ba su fahimci ba, anan Muhammad abduhu wa rasuluhu bake. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Kuma mutum ya shaida annabi Isa bawa ne na Allah, kuma manzo ne na Allah. Bawa ne na Allah bai kai shi matsayin ilahu ba kamar yadda 'yan mutan suka yi. Manzo ne na Allah bai bijire masa ba kamar yadda Yahudawa suka yi masa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kuma annabi Isa kalma ce ta Allah, alqaha ila Maryam, da ya fuskar da ita zuwa ga Maryam. Shine malamai suke cewa ka nemi bayani anan,
shin shi annabi Isa shi ne kalmar, ko kuma a'a annabi Isa ya samu ne a sanadiyar kalmar Allah?
Ba shi ne kalmar Allah din ba,
a'a shi ya samu ne a sanadiyar mai kalmar Allah. Wace kalma ce ta Allah? Kalmar kun. Inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Da haka Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa ya kamata ku gane cewa inna Isa laysa huwa kun walakin Isa bi kun kana. Shi Isa ba shi ne kun ba, ya kasance ne lokacin da aka ce kun. Da haka kun daban, Isa daban. Wa kalimatuhu, shi Isa ya samu ne a sanadiyar faɗin kalmar nan ta Allah. Alqaha ila Maryam, wadda Allah ya aika ta ya fuskantar da ita ila Maryam, zuwa ga Maryam. Ina fatan kun fahimta. Kenan Isa ba shi ne kalmar ba, shi dai ya samu ne a sanadiyar faɗin wannan kalmar. Alqaha ila Maryam, Allah ya aika da wannan kalma zuwa ga Maryam. Wa ruhun minhu, kuma annabi Isa ruhi ne minhu, daga Allah. Me ake nufi ruhi daga Allah? Ma'ana ruhi ne min jumlatil arwahi allati khalaqaha Allah, yana cikin jumlar arwa, rayuka waɗanda Allah ya halitce su. Halitta ne shi ne Allah. Wal jannatu haqqun, ko mutum ya yadda aljanna gaskiya ce. Menene yadda ka cewa gaskiya ce? Ka yadda akwai ta yanzu, kuma akwai dangin ni'imomin da Allah ya tanada tuni an riga an tanade ta tana nan. An gane ku? Wannara haqqun, kuma ka yadda wuta ma gaskiya ce. Ma'ana dukkan dangin azabar da Allah ya faɗa ko manzansa akwai, lalle akwai, kuma a yanzu haka tana nan, ba wai nan gaba bane ba za a yi ta. Tunda Allah ya ce fa in lam tafalu wa lam tafalu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara, sai ta me uiddat lil kafirina, an riga an tanade ta. Ibn Kasir yace dan haka aka kawo fi ilimabi, an riga an tanade ta, an gama, ba wai nan gaba za a hura ta ba, a yanzu haka tana nan maganar nan da muke. Haka kuma aljanna, wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ita ma an riga an tanade ta, shine wa annal jannata haqqun wan nar haqqun. Duk wanda ya yadda da waɗannan ababe guda hudu da aka ambata, ko hudu ne ko biyar ne, man shahida an la ilaha illallah wa la sharika lahu, dai kenan ko, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, bi kenan, wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min, uku, wal jannata haqqun wan nar haqqun, biyar kenan. Wanda duk ya yadda da wannan, adkhalahu allahu al jannata ala ma kana min al amali, ubangiji zai shigar da shi aljanna a gwargwadon abin da ya kasance akai min al amali, na aiki. Menene abin nufi za a shigar da shi aljanna a kan gwargwadon abin da ya kasance a kai na aiki? Shine malamai suke cewa yan aljanna ko da sun yi tarayya cikin sunansu yan aljanna, amma fil jannati darajat kullun ala qadari amali, aljanna darajoji ne, kowa gwargwadon ikonsa, gwargwadon aikinsa. In ka cancanta bene na daya aje ka ne, in ka kai na biyu a kai ka, wanda kai na goma a kai shi, wanda kai na sha daya a kai shi, har aje kan wanda zai je firdausi. Wanda annabi ce in za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdausi, sai ita ce can benen karshe, kuma ita ce mafi tsakiya a cikin aljanna, a alaha wa ausatuha kenan. Daga nan sai bene na karshe, san shi kadai gidan mutum daya, sunan shi Wasila. Wannan gidan sunan shi Wasila, wanda annabi ya ce la yanbaghi ko la tanbaghi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa. Gida ne na mutum daya wanda aka sanar dan wabawa daya, ina fatan in zama ni ne shi. Ya san shi ne shi din, ba amma shi kaskantar da kai. Dan kai ce idan an kira sallah mu rokan masa wannan, mu ce allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata. Shi ne wannan benan na karshe, sunan wasa Wasila. To kasa kuma firdaus kenan, daga nan wannan to kaga aljanna darajat. To ma'anar adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al-amal, Allah zai shigar da mutum aljanna gwargwadon abin, akan gwargwadon abin da yake kai na aiki. Ma'ana in ya tantance bene na da, bene na da, in ya tantance na sama, na sama, in ya tantance na kaza har zuwa. Wadansu suka ce ma'anar sa adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al-amal, ma'anar zalika shine idan ya tantance a shigar da shi aljanna karan farko, saboda yana da cikakken tauhidi, yana daga cikin ahlul amni tam wal ihtida'u tam, sai ya shiga aljanna kai tsaye. Idan ya tsinta a dan hora shi saboda yayi tabakida ta karatu, to wannan kuma sai a dan hora shi sannan kuma kai shi can gurin, shi ma dai alama kana min al'amari ne. Yam mabtida'an wa imma ta'khiran, to shine adkhalahu Allahu aljannata alama kana min al'amari. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi, kaga hadisi kimma wajen inganci kenan. Hadisi na karshe da zamu tsaya kansa, walahuma fi hadisi Itban ibn Malik kenan. Hadisin Itban ibn Malik, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ne, fa inna Allah harrama alan nari, Allah ya haramta wa wuta, man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah, wanda duk ya faɗi la ilaha illa Allah yana neman yardan Allah da ita, wato ya faɗe ta tare da ikhlasi, wanda dama ɗaya daga cikin sharuɗan kalmar shahada shine me ikhlasi, a ce faɗin ta kadai baya warkarwa, sai mutum ya faɗe ta tare da ikhlasi, ko mutum ya faɗe ta ya san ma'anarta, saboda faɗin Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah, kuma ya san ma'anarta baya shakka cikin ma'anar, saboda faɗin Allah ta'ala innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, da faɗin Annabi cikin abinda zamu karanta na hadisi a can gaba, man qala la ilaha ghayra shakkin fiha, ya zanto baya shakka, kuma ya kasance yana cikakkiyar san ma'anar da abin da ta koyar, saboda faɗin Allah ta'ala yuhibbuna hukka billahi wallazina amanu ashaddu hubban lillah, haka wannan zai tabin wannan sharadin ɗaya ɗaya har guda bakwai sai ya cika su, amma faɗin kaɗai ba zai yi ba, kuma ya aiki da abin. To duk wanda ya faɗi wannan, Allah zai haramta wuta namansa, matuƙar ya faɗi la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha Allah, sanadiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, sanadiyar wata rana ana zaune a wurin shi wannan sahabi, wato Itban ibn Malik, tare da sahabbai, wani mutum ya taho, sai waɗansu suke cewa ai munafiki ne, sai Annabi ce karka faɗa haka, ai Allah ya haramta wuta, duk wanda ya ce la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha Allah, ka san abin da ke cikin zuciyarsa, mai yiwuwa yana da abin da zai tsirar da shi, ma'ana ya hana wancan ya yi shahada da abin da yake yi, na yana daga cikin khawas na qulub, wanda babu wanda ya sani sai Allah, tunda munafiki abu ne a zuci, kai tunda yayi kalmar shahada baka da dama ka ce masa munafiki ne, matakar aikinsa bai nuna haka ba. Ina ganin saboda lokaci sai mu dakata nan, amin da muka fada na daidai, Allah ya ba mu rada akai wanda muka yi kuskure, kuma Allah ya yafe mana, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu alaikum.